yau 26 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 25 ga watan 9 na shekara 2008 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na alqur'ani da tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan kuma yau shine jajiberan khatama insha Allah gobe zamu tsayar da karatun Allah ya yarda wannan zamu amsa tambayoyin da muke da su Allah da sauran tambayoyi da ba a samu amsa su ba goban Allah da zamu kokari da a amsa tambayoyi ya zaman to dai cewa dai kusan dukkan tambayoyi da aka rubuta a cikin lokacin da ake wannan darasi an samu amsa su wannan yace wai yana so a fadi a fada masa sunan littafin da mutum zai samu na addu'o'in da na fada ran nan wato addu'o'in barci Hisnul Muslim littafin Hisnul Muslim ya ishe ya wadace ka tunda littafi gashi nan an fassara shi da Hausa an fassara shi da Turanci an fassara shi da Indonesia an fassara shi da Turkiya an fassara shi da India gashi nan dai ba kusan yaruka daban-daban an fassara shi to da kaza ke iya samun sa littafi ne mai kyau kuma akwai addu'a wal ilaji lirruqa shi dai malamin yayi littafin addu'a wanda yake so kuma shi dai ba a fassara shi ba na larabci ne amma shi zai taimaka maka wajen sigogin addu'o'i da suka zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a domin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tara dukkan alkhairi to in kana son kaga addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafin yayi kokari ya tattara wanda suka inganta wanda suka zo da wato ingantattun riwayoyi shi ma za a iya amfani da shi shi ma dan karami ne haka aka yi shi na sawa a aljihu kamar Hisnul Muslim wannan yana tambayar menene sahihancin yin sallar nafila bayan an yi kiran sallar magariba kafin a shiga sallah sahihi ne ya samu tushe daga sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu qabla al maghrib ana ukun yace liman sha ku yi sallah kafin sallar magriba ana ukun yace ga wanda yaso saboda haka sunna ce ba amma ba ratiba ba tunda sunna ratiba sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a hadisin Aisha da hadisin Abdullahi dan Umar wanda aka kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su koyaushe sune raka'a hudu kafin sallar azhar a wata riwayar raka'a biyu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha da raka'a biyu kafin sallar asuba wannan sune as-sunanur rawatib amma kafin sallar magriba da kafin sallar la'asar waɗannan yazo a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin kowane kiran sallah da ta da iqama akwai nafila ga wanda yake so mutum zai iya yi da wannan niyyar haka zalika an ruwaito a hadith daga hadithin Anas ibn Malik cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance daga an yi kiran sallar magriba ya bi tadiruna sawari sai su rinka rige-rige suna zabura ya zuwa ga bayan al'amudai na masallaci domin su yi nafila kafin a tada sallah to da haka abu ne wanda yake aiki ne bayan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sahabbai sun kasance a haka dan haka abu ne wanda yake sahihi ingantacce sai dai kuma kada mutum ya kiyaye abin da yasa Imam Malik bai sanya ta a cikin sunnoni mustahabbai ba saboda kar garin kiyaye ta a tozar sallar farilla domin sallar farilla wajen Imam Malik lokacin tana fita ne sallar magriba daga zarar rana ta fadi mutum yayi alwala zai yi sallah to gurgurdan yanda zai yi sallar ce assalamu alaikum muftarin magriba ya wuce to da haka mutum in ya shagaltu da yin wata nafila wadda take in ya shagaltu da yin wata nafila da har zai jinkirta lokacin sallar magriba to wannan sai ya zamanto ya tozar tafarilla domin neman nafila to amma wannan an gina shi ne akan cewa sallar magriba lokacin ta dayyik ne saboda hadisin limancin sallar limancin da malaika jibril ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar magriba ya zo masa a kwana biyun da ya zo masa duk a lokaci daya ya zo wanda ya nuna sallar magriba lokacin ta daya ne amma a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa sallar magriba lokacin ta na karewa muftarin ta na fita da wato kacewar shafaqi wannan jan da yake fitowa a sassa a yamma saboda kaga lokacin da shi ma yana da dan yalma dan haka babu laifi mutun ya shagalta yayi sallar asuba yayi sallar nafila amma daga zara an tada ikamar sallah to sai ya kyale ta kada ya ce zai tsaya a waje yayi sallar nafila ko kuma ya tsaya a gida sai ya gama nafilar magruba kafin ya zo masallaci dan ya samu a wannan nafilar a ita ba kamar raka'atul fajr bace take da da aka da wanda yake a wato take daga cikin sunnoni muakkada wannan yace kamar wanda ake ba ma horo na soja dan sanda da sauransu za su iya shan azumi ko za su ko za su ci gaba da azumin su ne a za su ci gaba da azumin su dan ba ba su ci a kan su kare azumi in dai ba sun tafi irin drill din nan ba wanda yake tafiya ce mai nisa wanda yake tafiya kasaru sai su sha azumi da illar tafiya ba da illar aikin soja ba aikin soja ko aikin dan sanda ko horon soja ko horon dan sanda ba zai halatta wa mutum shan azumi ba wadansu suna yin wannan kuskuren suna ganin kamar yan balma wanda aka sanya musu team din su kamar wanda wata ran aka yi wata fatawa ga yan bal din kasar Iraq dan an sanya musu bal din da zasu yi da wata kasa a cikin azumin watan Ramadan aka samu wadansu wadansu malamai Allah ya shirye su da fahimtar da su gaskiya sai suka ce ai wannan uzuri ne da za su sha azumi uzuri ne da za su sha azumi to wannan kira wannan yana da hadari dan haka aikin soja ba zai sa mutum ya sha azumi ba amma idan tafiya ce to mutum zai iya shan azumi kan wannan tafiyar na'am an dauki sojoji gaskiya ba za su sha ba wato larura tana da ana kaddara ta da iyakarta to wannan gaskiya ba ta zama to larurar da za a ce an halatta shan azumi ba larurar da za ta sa a halatta shan azumi ko mashakkar da za ta sa a halatta shan azumi shine wanda Allah ya bayani a cikin alkur'ani kaman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to sai abinda za a yi kiyasu su a kansa akan rashin lafiya wanda yake shine ya zama tokan cewa kamar karuwar rashin lafiya din ko rasa gaban jiki ko rasa amfanin jiki amma in ba haka ba dan wai wahalar aikin soja wannan ba za ta sa mutum ya zama tokan cewa ya an halatta masa shan azumi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki a cikin watan Ramadan yakin Badr a watan Ramadan yakin Fathu Makka a watan Ramadan to da yake a halin tafiya ne yace musu innakum talqawna aduwakum wal fitru aqwa lakum fa aftiru yace ku za ku hadu da abokan gaba kuma kasancewar ku ba ku azumi yafi muku karfi wato za ku samun karfin haduwa abin nan a karawa da abokan gaba dan haka ku sha azumi to ta ga a wannan a halin tafiya ne da uzurin tafiya za a yi amma kamar wajen ina ji ai suna magana wato training din sojan shine yake sa ba za su iya na'am gudu da za a yi gudu da za a yi wannan duk ba zai zamanto uzuri ba sai dai idan yayi gudun a cikin azumin ya zamanto yana ganin kan cewa zai galabaita to a lokacin nan sai ya sha azumin sa akan rashin lafiyar akan kan cewa ya abin da kan wannan galabai ta bude mutuwa ake saboda gudu ana mutuwa ake mutan na kuma ya gudu ba ta azumin ne suke mutuwa ha wanda ba ta azumin ba mutuwa suke yi sannan kuma suke gudu ha wanda ba su da lafiya ba kwarai ba eh wanda ba su da lafiya suna da wannan ko mu ma lokacin muna secondary an yi irin wannan gudun wani yaro ba musulmi bane yana da cutar asma yazo wannan shi ne sababin halakar sa jikin sa ya soma kumbura saboda rashin isasshiyar iska da take shiga jikin sa ya soma kumbura kafin a kawo shi asibiti daga nan janguza kafin a kawo shi asibiti Allah ya masa cikawa wannan tana faruwa amma ba amma ga wanda yake bashi da lafiya ne amma wanda yake dai mai cikakken lafiya kuma wanda yake sai an gwada mutum an tabbatar da lafiyarsa sannan ma yake irin wannan mai cikakken lafiya ba abu ne wanda yake za a ce zai kai shi zuwa ga halaka ba amma dai ala ayyi hal wannan ba uzuri bane na asha azumi ba uzuri bane na asha azumi
sojojin musulunci
ba sojojin musulunci ba sojojin musulunci eh to wannan wannan abu ne daban kasancewar ba sojoji ko sojojin musulunci ne ba za su sha ba amma su kansu din sojojin in sun je da niyyar taimakon musulunci ai sun zama sojojin musulunci ai barna ne a ce alal misali sojan Najeriya a ce kada yansu kada musulmi su shiga ciki da muna yara da muna samari lokacin da muna samari da rigima mu da Usman Abubakar gumi kenan Allah ya ci kansa shi a dan me amma rashin ilimi ne amma duk wanda ya san ilimi ya san maqasidush shari'a manufar shari'a zai san barna ne kace mutane ba su shiga su musulmi ai tunda ba sojan musulunci bane bai kamata su shiga cikin soja ba ai barna ce wannan barna ce gabaki ɗaya maslahar musulmi sai ta zama dokan cewa ta rubuce shi tunda idan ba su da waɗanda suke tsaro na tsaron kasar na hannunsu in ciki nan sai ya zama dokan cewar sun zama to kamar kagarku a yanyanka su a karkashe ba wani da jikwar da maslahar su wani ya daga cikin barka ba bayyana ba wanda bai wannan sai wanda yake da san maqasidush shari'a ba ya ma sun ce sun dauke mu musulmi wannan gwala-gwala a cikin hirar da aka yi da su sai dai ƙarya suke yi amma a cikin hirar da aka yi sun ce sun dauke musu wannan drill din na sassafe ba abinda ake tilasta musu kansu je su yi sai lecture da ake yi na yamma ta yamma haka ne na karanta a jarida sai dai ƙarya suke yi wannan yace menene hukuncin rukun alqur'ani idan ana sallar tarawih ko ana sallar tahajjud domin wasu sun ce ya halarta a rike shi wasu kuma sun ce bai halarta ba ina neman bayani rike alqur'ani a cikin wato asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin yin sallah gabarin dukkan wani aiki ba ayyukan sallah asali a cikin sallah ba za ka yi wani aiki in ba aikin sallah ba to amma akwai ayyuka waɗanda sunna ta nuna kan cewa babu laifi za ta yi a ruwaito daga Ali ibn Abi Talib kan cewa la ba'asa idan mutum yana sallah ya gyara gashinsa ko ya gyara tudarsa daga wannan ba aikin sallah ba ne ba aikin da ke cikin sallah ba so amma saboda aiki ne dan kankani la ba'asa mutum ya yi wannan to waɗansu malamai sun yi saɓani wajen tahdidin kankantar aikin to dangane da riko alqur'ani wajen sallah ayyukan sahabbai ya nuna kan cewa limamai sukan yi haka kamar Aisha radiyallahu anha tana da wani baranta da yake musu limancin sallah asuba yana rike mushaf Safwan maula Aisha radiyallahu anha yana rike mushaf ya rinka karanta alqur'ani su kuma suna sallar tarawih bayan sa saboda ba mahaddaci bane to kaga wannan ya nuna kan cewa liman idan akwai bukata zai to hajjar liman haja ce wacce take mutahaqqa haja ce wacce take wato maqula za a fahimci ta akwai bukatar ya zama to in bai hadisa alqur'ani bai rike domin abinda ake so din shi ya karanta alqur'ani a cikin sallah to amma me difa akwai bukatar ya rike alqur'ani domin shi abinda yake wajibin wanda yake sallah a bayan liman menene wajibinsa sauraro wa idha quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in an karanta alqur'ani ku saurari karatun alqur'ani ku nufu ku yi insat to wannan shine asali abinda yafi mutum ka saurari karatun alqur'ani to amma wanda yake saboda shi bobawa ne bai iya larabcin ba sauraron zai masa wahala sai in ya riƙe alqur'anin sannan shine zai iya bi in ba haka ba sai ya ta kamo tasha a cikin sallah to Allah wannan shine yasa waɗansu malamai istihsani suke suka ce suna ganin babu laifi tunda ba aiki ne mai yawa wanda zai hana nutsuwa a cikin sallah ba wannan shine fatawar waɗansu malamai wanda daga ciki hadda malamin Sheikh Umar Fallata Allah ya ji dansa mai karantarwa a nan raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci mutumin Nafala asalin sa ba Fallata ne Nafala ne yaje ya zauna a Madina ya rayu a can ya sami ilimi a can ya karantar a can ya rasu a can an binne shi a Baqiya malamin hadith ne ko malamin tafsiri yana karantar da Sahih Muslim da tafsirin Ibn Kathir a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai malamin da yake kujerar karatun sa a cikin rauda ne to ya taba tambayar sa kan wannan yace malamai suna ganin sun yi ruksa akan wannan saboda tafabul istihsani saboda ganin wanda yake ba zai iya samun nutsuwa ba ta hanyar karatu don saboda rashin kyautata rashin iya larabci ko rashin hadda alqur'ani kan cewa tababul istihsani da alqur'ani to amma kuma sai sun kayyade da sharuɗa sharuɗan shine kan cewa kada ya tozarta alqur'ani kada wato ya bijirar da kada ya sanya alqur'ani ga abinda kada ya wulakanta alqur'ani al misali in yayi ruku'u ya sashi tsakanin kafafu tsakanin cinya sai ya ce zai make shi a nan wajen ko ya make shi a hammatarsa ko kuma ya sanya shi a ƙasa inda mutane za su rinka zuwa su wuce suna tsallaka shi saboda haka ya san tsarin da zai yi ko ya masa ƴar shi ya masa ƴar katifa ko ɗan katako wanda zai killace shi yadda in yi ruku'u zai sa shi a wajen amma wannan kamar yadda na ce muku istihsani ne ni ma dan na ji malamai sun yi fatawa ne amma ni a wajena mutum ya tsaya ya karatu ya saurara shi ne domin shi ne asali ita kan shi kansa sauraron ibada ne ka tsaya ka sauraron ibada ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati li shughla kada ka shagaltar da kanka ga wani aiki a cikin sallah wanda yake asli a fil asl a cikin asalin abu baya cikin ayyukan sallah duk alqur'ani asali baya cikin ayyukan sallah sai in akwai haja mutahaqqiqa bukata tabbatatta sananna ingantattar bukata to ita ba bukatar ka idan bukatar mai karatu an samu mata tushe daga aikin sahabbai ta ka bukatar fa ba a samu mata tushe daga ayyukan sahabbai ba har yanzu bayna ne saboda haka min babu aula mutum inda zai iya ya hakura da rike alqur'ani amma ga wanda yake suna da bukata dan saboda su samu dan ya rige musu waswasi ya tara hankalinsu to akwai malamai da suke fatawa akan haka sai su yi wallahi ta'ala a'lam dangane da alqur'ani kuma har wayo mutane da dama sun janyo hankali akan wannan ya kuwa ya kamata a kula da girmama alqur'ani darasa alqur'ani yana daga cikin tsoron Allah zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah zuciya alqur'ani yana daga cikin alamomin Allah alamomin addinin Allah kalmar Allah ce sifar Allah ce zaka bai kamata mutum ya wulakanta shi ba ko ya zamanto yayi abin da zai zamanto an wulakanta alqur'ani so da yawa mutane suna karatun alqur'ani a masallaci musamman ƴan uwanmu wanda suke itikafi ko wanda suka lazimci dai zama a cikin masallaci lokaci mai tsawo a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wani lokaci sai ka ga mutum ya gama karatun alqur'ani sai ba alqur'anin akan shimfiɗa ya tashi ya je ya ce zai je ya saki alwalan dan ya dawo ya zo ya ci gaba da karatunsa inda ya bar shi a nan ɗin wani ya zo wucewa bai kula ba baya kallon ƙafa watakila ya zo ya taka alqur'anin ko ya tsallake shi to kaga wanda ya bar alqur'ani a nan wajen shine sababi shi ya zamanto sababi ga wannan da har ya zo ya wulakanta alqur'ani ko ya tozarta alqur'ani dan haka a kiyaye a killace har an samu wani ɗan uwa ya kawo kujerun abin nan kujerun sanya alqur'ani Allah ya saka masa da alkhairi to amma sai aka yi aka ɗan abin nan shi ya kawo ne saboda ganin wannan abin da yake faruwa a wannan masallacin to kuma ƴan uwa sai suka ɗauka to ai kayan Allah kayan annabi ne sai suka rarraba waɗansu a sauran masallatan juma'a a waɗansu masallatai na juma'a wanda suke na wannan cibiya aka kai masallacin mai kalwa da masallacin yaka sai waɗansu dai masallaci shi kuma Allah ya kawo abubuwa har guda 100 nan masallaci. Ina jin wanda aka sa a cikin masallaci ko ba su 19 bane ko 20, sauran kuma aka rarraba ma sauran masallaci. To ladan sa dai ya ji Allah ya saka masa lahadi, wakafin da aka yi ga harami shine ba a kai shi ga wani masallaci, tunda dai nan ba harami bane. Sadaka da yayin Allah ya tabiya, in kai wakafi kace wannan alqur'anin ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga harami ko masallacin Baitul Maqdis, to bai halatta dauke shi ba a kai shi wani masallaci. Amma dan kai ga masallacin Al-Furqan dan a dauka an kai wani masallacin, babu laifi illa dan kai yana nan ba saba sharadinka ba. Saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi, amma a gaskiya ana buƙatar waɗannan din, saboda masu itikafi ya zama dukan cewa sun killace Al-Qur'ani, sun bashi matsayinsa. Sannan har wa yau akwai inda akwai an yi wuraren da ake sanya Al-Qur'ani waɗannan kantoci. To akwai kantoci na can baya, na can baya kun ga daban suke da na sa Al-Qur'ani da waccan kantar. Waccan kantar asali na sanya takalma ne, ta sanya takalma ne da a waje su, da waɗansu sai suke hada na inda ake sa Al-Qur'ani sai su rinka sa takalman su, wanda yake kuma wani ya ɗaya daga cikin abin da yake bijirar da Al-Qur'ani ga rashin girmamawa. Kuma hatta su waɗanda suke shigo da takalma cikin masallaci, da Allah muna kira gare su, duk wanda bai shigo da takalminsa cikin masallaci ya sa shi a leda. Kiyaye dukiya asali ne daga cikin asalin shari'a, bai kamata ka bar dukiyarka inda za a sace maka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci ya duba ya gani, idan takalminsa babu dauda ya shige ya salla a cikinsu, ko kuma ya cire ya sanya shi tsakanin kafarsa, kaga dan ya killace dukiyarsa, dan kar ka bari a sace maka. To amma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ne rairayi ne, dan haka dan ka shige da takalminka ba wani abu. Amma wannan masallacin masallaci ne wanda yake kullum ana buƙatar a share shi, saboda idan da kowa zai rinka shigowa da takalmi ba wanda zai iya jin daɗin zama a cikin masallacin. Tafet din ba zai kyau ba, shi kansa tayil din sai ya abin nan dauda zai, ko ballantana wani lokaci za ka ga an ɗauko ƙasa wadda take daga cikin banɗaki, ruwa ne na banɗaki aka shigo da shi, duk da yake ƙasa tana tsarkake najasa, to amma duk da haka akwai ƙyama a cikin ran mutum ya rinka ganin kan cewa wataƙila ma wannan ƙasar banɗaki, kenan sai a sa mutum kyama sai ya zama cewa wannan akwai adha, akwai cutarwa a cikin zuciyarsa da masallaci, wanda kuma abinda ba a so kenan. Musulmi ya zo masallaci ana so a kiyaye masa hurumcinsa, da haka da Allah a kula da wannan, wanda za su zo masallaci su rinka sanya ka, wanda za su shigo da takalmin su cikin masallaci su sa takalmi a cikin leda, a sa takalmin su musamman in ka zo takalmin ka mai tsada. Haka zalika waɗansu suna sanyawa a wajen taga, to wajen taga nan shi ma yana tare a iska, amma in ka sa a leda ko a gabanka za ka iya sashi, saboda ta killace shi, ko a gabanka za ka iya sashi, ko kuma ka sashi tsakanin kafarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko akan kafin ne in ka sashi a cikin leda ka sashi tsakanin kafarka, baka kawo dauda ga kafin din ba, baka cuci wani daga cikin yan uwa musulmi ba, ko kuma ka killace dukiyarka. Shi yasa za ka ga yan uwan mu na Pakistan har wata yan leda suka, har wata yan jaka suka yi, domin yan kasuwan mu ne, saboda abin nan ko har yanzu da ɗan sauran rashin fahimta, zurfin fahimtar sunna, hanyar aiki da sunna hanya ce da za ka samu kuɗi ma. Sannan yanzu kamar waɗansu ne da suka yi, da aka yi riga, akwai wata riga da ake yi in za a kawo Saudiya, in aka yi rigar sai aka wani aljihu na ciki wanda za a rinka sanya asuwa shi a ciki, an fahimta, wato a cikin aljihun sai aka wani ɗan ziri ɗan ƙanƙani wanda za ka rinka sanya asuwa shi a ciki, saboda an san mutane suna da buƙatar wannan don kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ake musu, sai ga wannan rigar saboda mutane suna da son yin sunna, sai ga ta fita abin nan kamar kiran kasuwa ne. Saboda haka yanzu idan da yanzu kaga kamar kamfanonin jirgin sama sukan yi wannan ga alhazai, in za su tafi a raba musu lema da jakar sanya takalmi a cikin masallaci, saboda sun san an je masallacin harami kowa yana buƙatar dan ya killace takalminsa, sai a yi jakaci da wani azubu da wani mazaji kana sawa sai ka zuge shi, shikenan baki alaikum, sai ka tafi inda za ka dinga shi. To mu ba mu da wannan, kafin a samu yan kasuwa da za su yi mana wannan, da za su je su yi abin nan, kamfani da zai yi wannan in Allah ya sa NEPA ta gyaru kamfanonin sun farfado, za a samu kamfani wanda zai yi wannan, watakila a rinka sayarwa naira 10-10 kowa zai iya saya. Amma yanzu wanda yake in kamfani ya ce zai, watakila sai an kai naira 100, to kaga a sai an kai naira 500 ma, watakila sai a ce to watakila takalmin bai fi na naira 200 ba, yake zan sai masa jakan naira 500 to amma kafin wannan galeda galeda dan ka yan wato irin masu masu kantinan gefan kasuwa din nan a Makka da Madina har sun saba in an kira sallah to bishi da Allah ban leda sai ya baka sadaka dan ka sa takalmin ka to ya kamata mu saba da wannan al'ada in zaka zo masallaci ka sa yar jakarka a cikin yar jakar ledarka a cikin aljihunka ko kuma kana da yar jakar ledarka a cikin mota ko kuma in ka san takalmin ka mai tsada ne kamar yadda wadansu sukan yi to koyaushe a cikin motar su akwai slippers in sun zo masallaci sai su cire takalmi mai tsada din su sa slippers su tafi masallaci in slippers ya tafi ne da dare ne sai su sake saya duk da ba a san wani shi ba slippers a killace ba a san ibadatul mal to ga dukiya ba ta halatta ala ai hal da Allah a kula da wannan batun sanya leda din wajen batun shigo da takalmi kai da kiyaye alfarman masallaci don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa ayyukan al'ummarsa ayyukan alkhairi da ayyukan barka da ayyukan asha daga cikin abin da ya gani na ayyukan asha na al'ummarsa shine dauda da mutum zai je ya fadi ta a cikin masallaci yana daga cikin miyagun ayyuka wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna masa cewa ga daga cikin miyagun ayyukan da mutane za su da mutane su yi to da ka mutum ya bar dauda a cikin masallaci ko ya zama to sababin shigar da dauda a cikin masallaci wannan saban Allah ne saban Allah ne kafarar shine mutum ya kawar da wannan dauda kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yin tobi a cikin masallaci laifi ne kafara shine kabinni to wannan in masallaci da yake da yashi kenan amma yanzu idan ka je kai tobi kafara sa shine ka goge wajen ka dauko toilet paper ka goge ka jika ta da ruwa ka goge ta zamanto ta zamanto inda kafin kai kakin wajen haka yake to haka zalika in ka shigo da dauda cikin masallaci kafara shine ka kawar da wannan dauda ka tsaftace masallaci eh yawa masu hawar da takalmi su fa zuwa wajen tayin din shiga masallaci shi ma wannan abin da yasa aka dan aka sa dan yatta barman roban nan a waje dan ya zama to kan cewa ka bar takalmin naka ko kuma ka goge alal akalla ka goge takalmin a wannan robar in ma sannan ka hawo da shi musamman ranar juma'a bai kamata a rinka hawowa kan wannan tayin ba dan mutane suna sallah a wajen kuma an yi shi ne dan a tsaftace masallacin domin idan aka sanya daudar taka idan aka sanya daudar takalmi a can waje kafin a haukan tayin din to wannan killace masallaci ne mutuna fa ƴan uwa killace masallaci yana daga cikin ibada yana daga cikin ibada da take kawo sanadiyar samun hasken kabari sanadiyar ɗaya daga cikin hanyar da ɗaya daga cikin sababin samun hasken kabari shine tsaftace masallaci dan haka mutuna da wannan
wannan abin da ake sa ko an da akwai ittifaqu da suke matashi da shi wallahi an babban da wasu daga
sun babballa
kudu ake da shi
to kaga ko akwai kwa naji malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar yayi fatawa akan wannan an tambaye shi ya halatta mutum ya matashi da wannan kursiyin na alqur'ani wannan kujerar ta alqur'ani da ake yi yace bai halatta ba to domin wanda yayi yayi ne dan aje alqur'ani shirin wakafi ne wakafi ne yayi mulkin Allah ne cewa ga abin da aka yi domin sa dan haka idan aka yi amfani da shi domin wani wannan abin to ya zama to kan cewar kai amfani da abu ba tare da izini ba kai amfani da abu ba tare da izini ba dan haka naji kwarai da gaske malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar Allah ya kara masa lafiya yana fadan wannan cewa bai halatta ba mutum ya matashi da wannan gashi ma har an ce ma ya zama to yin garin yin matashi din an an babballa shi kaga wannan ta'addanci wallahi ta'addanci saboda haka bai kamata ba in abin nan sai ai istighfari wanda kuma yake da iko wanda ka san ya wanda ya san ya balla yana da iko to haƙin Allah ne ya dawo ya zo ya biya ya biya masallaci dan kudin annan Allah ne wanda ya san ya balla wannan wannan yace me matsayin mutumin da yake sha'awar matar wani da aure wannan haramun ne tunda Allah ya haramta yace wal muhsana yace wal muhsanatu minan nisa matan matkatan gangun mata wato na aure su ma an haramta muku auren wanda aka haramta maka aurenta ya zaka nemi ke sha'awar aurenta kai sha'awar auren yar kai sha'awar auren yarka kai sha'awa idan zaka sha'awan auren matar wani to zaka sha'awan auren yarka ko sha'awar auren mahaifiyarka ko kanwarka ko gwaggwanka ko wanda ta shayar da kai mama dan dukkan su muharramat ne duk wanda Allah ya haramta bai halatta kai sha'awar aurenta ba an fahimta dan haka mutum irin wannan wanda yake ma wanda wannan abin yazo masa ya san cewa abu ne daga shedan kada ya biye ma shedan shedan makiyinka ne so yake ya kai ka zuwa ga fushin Allah dan ka yaki da zuciyarka ka nemi Allah ya sarkake wannan abin daga cikin zuciyarka wannan yace mutum ne ya kwanta bacci tare da sha'awa sai ya mafarki amma lokacin da mani zai fita sai ya farka menene matsayin azuminsa sai ya farka wato yaji fitarsa kenan inda ya farka yaji fitarsa ba tare da shine yayi wani abu ba da jikinsa to azumin sa yana amma inda ya farka yaji sha'awar ta taso sannan yayi wasa da al'aurarsa domin ya karasa fita ko kuma domin ya fita din to wannan azumin sa ya kare kuma kafara ta haukansa a bisa sahihin magana kamar yadda yake a matabar Imam Malik sabanin sauran wadansu da malamai da suke cewa babu kafara amma sahihi akwai kafara saboda ma'anar da ke cikin jima'i tana cikin ma'anar da ke cikin wannan aiki nasa na fitar mani wallahu ta'ala a'lam akan jingina ba gobe insha Allah gobe ne shine gobe ranar sauka gobe za a yi bayani akan jingina insha Allah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun kace ya rasulullah ya ahlal kitabi ya ku mazuwa littafi ya ku yahudu da nasara wanda aka ba su ilimin littafin Allah lima takfuruna bi ayati llah me yasa kuke kafirce ma ayoyin Allah والله شهيد على ما تعملون الحالي الله مي شهيدا ني akan abin da kuke aikatawa wannan ban tsoro ne daga Allah umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yayi wa'azi yayi ma wadannan ahlul kitabi fada domin dan mutun ya kangare ma Allah wannan bai hana ai masa wa'azi ba Allah madaukakin sarki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayi musu fada yace me yasa kuke haka yi musu inkarin abin da suke yi shine kafirce ma ayoyin Allah alhali sun tabbatar ayoyin Allah ne amma suka kafirce domin sun san ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe ina kawo muku misalin maganar Huyay ibn Akhtar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a gare shi cewa shine annabin Allah amma yace ba zai imani da shi ba kafirce masa zai har abada Abdullahi ibn Salam da ya musulunta yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka gaya mai yahudu cewa na musulunta idan sun zo ka tambaye su meye matsayina a cikin su da yazo da suka zo yace kun san wane suka ce a mun san shi ai zaka khairuna wa ibn khairina wa alimuna wa ibn alimina suka ce wannan shine fiyayye a cikin mu dan fiyayyen mu kuma malamin mu dan malamin mu suka yi masa kirari sai yace to me ra'ayi me za ku ce idan ya musulunta kace ya musulunta Allah kiyashe shi sai Abdullahi ibn Salam ya fito ya kalmar shahada sai kace a sharruna wa ibn sharrina ai shine a shararin mu dan a shararin mu ka gani to yanzu mutanen da suke wannan shine abun su yaushe kake zaka yi tsammanin cewa za su shirya tunda sun ga gaskiya sun taki shi yasa Allah ya ce amma duk da haka Allah ya ce ai musu wa'azi a kira su ai musu fada domin la Allah wanda ga cikin su wa'azi zai amfane shi yasa ma Allah ya kara ayar da cewa wallahu shahidun ala ma ta'malu alhali Allah mai shaida ne mai gani ne mai ji ne mai halarta ne ga dukkan abin da kuke aikatawa ba abin da yake buya ga Allah wannan yana daga cikin hanyoyin da za a yi wa malami ilimi wa'azi da shi malami in za ka yi masa wa'azi ka yi masa wa'azi da jin tsoron Allah a ji tsoron Allah ba shi yasa sayyidina Umar wata ran da yake banta da kansa shi kadai Anas ibn Malik ashe yana nan yana jin sa ta gefen lambu yaji ya ce ma kansa Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin ya kira kansa ya kira sunan sa ya ce kai ne sarkin mu'minai ya ce to wallahi in baka ji Allah ba in baka ji tsoron Allah ba Allah zai kama ka to wannan shine wa'azin da ake ma malami ai masa wa'azi da jin tsoron Allah cewa Allah yana ganin ka Allah fa mai shaida ne shi yasa Allah ya ce ma ahlul kitab wallahu shahidun ala ma ta'malu Allah mai shaida ne akan abin da kuke aikata wato a tunatar da su wannan sun sani kowa ya san cewa Allah mai ganin sa ne Allah yana ganin sa to amma a tuna masa fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin sannan kuma Allah ya ce qul ya ahlul kitab kace ya rasulullah ya ku ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke kawar da mutane daga tafarkin Allah me yasa kuke toshewar tafarkin Allah toshewar mutane bin hanyar Allah man aman kuna toshe kuna hana wanda yayi imani bin hanya lima tasudduna man amana an sabilillah me yasa kuke hana wanda yayi imani daga bin hanyar Allah wato me yasa kuke zuwa ku zamanto sababin dauke mutane daga tafarkin Allah ku zamanto ku ne mazdarin barna wannan ayar ta dace akan duk wanda yake amfani da ilimin sa domin ya yaki da addinin musulunci domin da yake amfani da ilimin sa da basirar sa ko Allah ya bashi gwani ne wajen rubutu ya iya rubutu a jarida ko gwani ne wajen harshe harshen sa mai kaifi ne ko mawaki ne ya iya waka wanda zai amfani da wannan basirar tasa don ya yaki da addini to irin wannan sune waɗanda a wannan aya ya kama take kira ai musu wa'azi da irin wannan domin wannan shine as-sadd an sabilillah hana mutane bin hanyar Allah wato a bata ta a ce waɗannan masu addini sune masu kaza sune masu kaza waɗannan abin nan wannan ra'ayin na addini wuce gona da iri ne ai addinin ma ba haka yake ba ai mu ma musulmi ne ai mu ma kaza ne to duk wannan hanya ce ta yakin ta dauke mutane daga tabarkin Allah to su ahlul kitabi abin da suka yi shine su je su sanya musulmi su rinka jefa musulmi shakka su rinka bata addinin musulunci su rinka bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda suke da mawaka kamar Ka'ab ibn al-Ashraf yana da mawaka mata sun iya waka sai su je su rera waka ta zambo ta habaici ta ba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yada ta a rinka yi domin a aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin uslubin as-saddu an sabilillah wa tabghunaha iwaja ai wa tabghuna laha iwaja kuma kuna neman karkata a gare ta wato kuna neman a ce wannan hanyar ba tattace kuna neman ku kawo abin da zai nuna barnar addini abin da zai nuna kan cewa addinin gurbatacce ne addinin ba miƙaƙƙe bane wannan addini ne wanda za a ce barawo za a yanke masa hannu za a jefe mazinaci babu human rights a ciki babu yancin mata babu yancin dan adam a ciki wannan addini ne a ce babu ra'ayi ba mutum ba zai yi abin da ya ga dama ba duk irin waɗannan ai shine wata buguna ha'i waje ana kuna neman wato karkata a cikin addini kuna neman ku aibata addini tabuguna ha ai tabuguna sabilillah tafarkin Allah shine addinin Allah asali tabuguna laha iwaja kuna neman al-iwaj akai al-iwaj in yazo bi kasril ain yana wajen sifanta addini ne da qaulika da ayyuka shine ake cewa fi qawlihi iwaj wa fi amalihi iwaj wa fi dinihi iwaj amma kamar idan mutun ne wanda yake ya karkata ko yana dingishi sai a ce awaj fihi awaj akwai wato gurgunta tare da shi awaj da araj duk ma'anar su daya gurgunta to amma anan wajen wato Allah yana ce ma ahlul kitabi me yasa za ku zamanto ku ne wanda fitina take fitowa daga gare ku wato ku ne za ku zama to sababin batar da mutane daga hanyar Allah wallahi wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba marakkani bane ga barin abin da kuke aikatawa ai wato Allah yana sane dan ya kyale ku bai muku uquba ba bai nuna kan cewa Allah bai san abin da kuke yi ba wannan yayi munasaba ai ma yahudi wa'azi da wannan saboda sun kasance masu yawan kamanta Allah da mutane saboda haka idan Allah ya kyale su sai su rinka daukan kan cewa Allah ai ya manta ne to Allah ba bai mantuwa bane ga abin da kuke aikatawa shi ma wannan kaga wa'idi ban tsoro ne da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki ta wato sanin sa ga abin da ake aikatawa wanda abin ne da ce ai ma malami wa'azi da shi kenan a tunatar da shi Allah da kan cewa Allah raqibun ne mai shaida ne mai kiwo ne mai ganin sa ne mai jin sa na'am
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ya ku bai ya ku wanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab idan kuka bi wata kungiya daga wadanda daga cikin wadanda aka ba su littafi yahudu da nasara yaruddukum ba'da imanikum kafirin za su sanya ku ku yi ridda bayan imanin ku ku koma kafirai ar-ridda shine al-irtida ma'anar ridda shine komawa wato za su mayar da ku bayan imanin ku ku zamanto kafirai wa kaifa takfurun ya ya za ku kafirta wa antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta muku ayoyin Allah shine alqur'ani wa fiikum rasulu kuma annabin Allah manzon Allah yana cikin ku ta ya za a yi zaman to kun yi kafirci wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya hanu da Allah wanda ya nemi kariya da Allah ya nemi tsari da Allah shine al-i'tisam ya nemi mana'a wato hani tsari ya neme shi da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to wannan ya shiryu ya riga ya shiru ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan wato tsoratarwa ce daga Allah kan bin ahlul kitab kan cewa idan dai zaka bi su Allah yake cewa mu'mini idan kuka bi su to za su mayar da ku kafirai bayan kun yi imani wannan a kowane zamani a kowane makani ada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan ayar kuma tana nan har a yanzu duk wanda ya bi tafarkin ahlul kitab in kace zaka bi su to sai sun mayar da kai kafiri kuma abin da suke so kenan ba za su yarda da kai ba walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahud da nasara ba za su taba yarda da kai ba su yi amince maka su karbe ka har sai ka bi hanyar sai ka bi addinin su ka daina bin naka addini nan kuma Allah yake cewa in kun bi su za su mayar da ku bayan kun yi imani ku zaman to kafirai ai wato hanyoyin shegantaka da za su rinka kirkirowa manufar su kawai shine a ƙarshe ku zaman to murtaddu an ce wannan ayar ta sauka ne akan wani bayahudi saurayi da manyan yahudawa suka je suka same shi yayin da suka ga yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinki suka zaman to ƴan uwan juna Aus da Hazraj bayan da kullun yaki suke tsakanin su abin ya bata musu suka kan cewa ta yaya za a yi su rarraba tsakanin su domin ka san ka'idar farrik ta su divide and rule ka'ida ce ta abin nan ta siyasa kar ka sa mutane su haɗe sai ka samu nasara a kansu waɗansu jahilan mutane ma sukan yi haka dangane da matansu su ce a kakkaba in ka da mata biyu kakkaba da kansu ya haɗe ka bar su kullum suna ta rigima tsakanin su da juna sai ka zaman tokai sai ka ji daɗi amma in kansu ya haɗe to sai su gana maka azaba to wannan hatta a gida ma ana yin wannan farris da su wannan wannan kaida ce ta jahiliya wanda yahudawa sun gane akan ta sun gane ce akan ta to shine suka ce sai suka samu wani saurayi daga cikin su suka ce yadda za a yi idan kaga al-ansar sun zauna irin yadda suke zama a majalisun su to kaje ka karanta irin baitocin waƙar da aka rinka yi na yakin da aka yi tsakanin Aus da Hazraj ka rinka karanta baitocin yakin Aus in ka ga sun soma bin ka kuna yi tare da su sai kuma ka soma na Hazraj sai ku je ya soma karanta baitoci dama ya haddace sai soma rera su irin baitocin da aka yi a wajen yakin wanda aka rinka yaban zaratan Aus yadda aka rinka ba'a da habaiji da nuna isa akan Hazrat sai yan Aus kuma suka kama suna amshi yana yi suna yi yana yi suna yi dan sannan sai ya koma na Hazrat yana yi su ma suna yi yana yi ai sai suka ce a'a to me ake jira aje a fidda raini mana aje a fidda raini mana har shi kenan kuwa sai aka tafi Harra aka tafi abin nan inda bagajen dutse din nan suke aka yi sau za a yi yaki sai aka je aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho cikin gaggawa ya zo ya tsaya tsakanin sauran nasu sannan ya soma karanta musu wannan aya da wannan ayar da ayoyin da suka zo bayan ta to sannan sai suka watsar da makaman da har da hannu kuma makaman ba sai suka watsar da makamai suna kuka suna rubuma shikenan yahudu suka je suka dinga ta suna cizon yatsa to an gama da su to shine Allah yake cewa idan kuka bi su to za su mai da ku ku zaman to kafirai ba imani domin yayin da musulmi suka soma karkashe junan su sun zaman to kafirai ma'ana kafiri ba kafircin da yake fitar da mutum daga milla ba akan wannan ma'anar ayar kenan amma al-ibratu bi umumi lafzi la bi khusus as-sabab a aya ana duba lafazin ne ba wai kawai sababin ba ba wai aya ta sako akan wannan ba kada ku ba ahlul kitab akan kawo fitina tsakanin ku shine kawai ake nufi ba a'a akan komai kada ku ba ahlul kitab idan kuka bi su to karshen al'amarin za su mai da ku kafirai bayan da ku ne in kuka bi su wajen ilimin wajen harkar ilimi haka za su wajen harkar falsafa haka za su wajen harkar al'adu haka za su wajen harkar dabi'u haka za su wajen harkar tsarin siyasa haka za su tsarin zamantakewar rayuwa duk haka za su saboda haka duk wanda suke ta wato babatu akan irin waɗannan waɗanda suka zo da kuɗaɗe daga ƙasashen turai kan cewa za a haɗa kai da su domin a kawo ci gaba abinda ke kulle a cikin wannan ci gaban da suke so su kawo shine a sa musulmi su ne na addini shi yasa irin abubuwan da suke batarwa a nan wajen abubuwan da suke so su batar a nan ya fi ko'ina dan anan ne suke so su batar da kuɗin domin anan ne suke so su yi barna su ne abinda suke so kenan su bata addinin Allah su sanya musulmi su yi ridda to Allah ya mana gargadi cewa idan muka bi su za su mayar da mu kafirai bayan imani sannan Allah ya ce to ta yaya za a yi ku kafirta alhali ana karanta ayoyin Allah a tsakanin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan istifa wato ta'ajjubi ne wato abun mamaki a ce kafirci zai samu a cikin musulmi gashi ana karantun alqur'ani kuma annabin Allah na cikin sallallahu alaihi wasallam wato in dai ana karanta alqur'ani ana karanta musulmi alqur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su to abun mamaki ne a ce sun kafirci wato ma'ana ba za su kafirta ba dan haka al-isma al-i'tisam kariya da tsari da katanga daga kafirci ga musulmi shine karatun alqur'ani da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ciki ya riga ya yi wafati to in babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama to kan cewa rasa ɗaya daga cikin jibin isma alqur'ani dai yana nan ko to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ciki to yanzu kenan kawai isma ɗaya kawai muke da ita kariya ɗaya kenan kawai muke da ita ta alqur'ani in tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan akwai ka ɗayar ma tana nan ko to ina take sunna in annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan in sunnar sa tana nan tamkar yana nan idan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin musulmi tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan saboda haka ta yaya za a yi ku musulmi su kafirta ana karanta musu alkitabu was sunna wato ba ana ba zai yi ba in kuma har yayi to abu ne mai gayar al'ajabi abu ne mai matakar al'ajabi a ce ana karanta littafin Allah a cikin musulmi kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin su amma anan wajen fa kukula sunnar ta zama su tana cikin musulmi me ma'ana tana cikin su ana aiki da ita wato suna aiki da ita ba wai kawai sunnar a ce kaji sai sa annabi a karanta a ce ko kuma a ce an karanta a ce Allah ya kara mana san annabi kware Allah ya kara mana san annabi ai ta wasu yi da wannan karatun Allah ya kara mana san annabi kyakkyawa addu'a ce amma bai sai a nan ba in an yi amfani da wannan addu'a dan a nuna kan cewa wannan sai dai kawai mu ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ni koyi da shi ba to wannan gurguwar fahimta ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu ma'ana muna aiki da sunnarsa to in ko wannan ta faru to wannan isma ne daga bata a cikin wannan akwai raddi ga wanda suke cewa bin zahirin alqur'ani da sunna asalin bata ne gashi Allah yana cewa Allah ko abin da yake nuna mana shine cewa bin alqur'ani da sunna shine asalin isma asalin kariya daga kafirci shine asalin shari'a shi yasa Allah ya ce man ya'tasim billah duk wanda yayi garkuwa da Allah wanda ya hanu da Allah ma'ana ya zamanto Allah shine garkuwarsa shine kariyarsa shine wato ya riko da alkitabu was sunna kenan faqad hudiya ila siratin mustaqim wannan tun ya riga ya shiru ya zuwa ga tafarkin Allah madaidaici tafarki mai kanki wato shi cewa kenan kaga hanyar tsira hanyar samun garkuwa da hanyar tabbata akan as-siratul mustaqim shine at-tamassul bil kitabi was sunna shi yasa imam al-bahabi yake cewa kalizimci karatun alqur'ani ka dawwama a cikin duba a cikin bukhari da muslim sahihul bukhari da sahih muslim sune ingantaccen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ka karbu da wannan alqur'ani al-bukhari da muslim ba wai sune kadai sunna ba amma saboda duk abin da ke cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai ne babu ko shakka a cikin su to in ka rike wannan ka dawwama akan su to wannan ka samu al-ihtisam ka samu garkuwa ka samu kariya ka samu tsaruwa daga wato bata ka samu kuma tafarkin tabbata akan as-siratul mustaqim na'am
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
الله يتي يا أيها الذين آمنوا يكون bayi wa'anda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati yanda ya cancanta a ji tsoronsa wato tsoro ku ji tsoron Allah na haƙiƙa wala tamutunna kada ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmi wa'tasimu bihablillahi jami'a ku yi ruko ku tsaro ku tsare kanku da igiyar Allah gabaki ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba واذكروا نعمة الله عليكم كنتم نعمة الله أكل أغريكم إذ كنتم أعداء يعني دكوك كسنشي مجيا كوك كسنشي مجيا جونا فألف بين قلوبكم زي حتى تكان زكاتنكو فأصبحتم بنعمته إخوانا سيكوك ويقري ينقوى سبود نئمر دع الله يمو وكنتم على شفا حفرة من النار كن كسن شيكنا جيفا ونراني نوتا فأنقذكم منها سي الله يسر تدكو دقا إتوتا كذلك يبين الله لكم آياته كما يند الله يبين مكو أننا آيوي يبين مكو أن النئمة تاسا حكا الله يكي بين مكو آيوينسا لعلكم تحت دون دومنكو سامد دومنكو شريو watunko ganin imomin ko gane ayoyin Allah za ku shirya wannan iltifati ne zuwa ga mu'minai domin ai musu a saki musu wa'azi Allah ya ce ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta ji tsoron sa Abdullahi dan Abdan Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibun alaihi ya fassara ma'anar haqqatu qati wato yanda ya cancanta ji tsoron sa haqiqanin taqwa yace shine an yuzkara fala yunsa وأن يطاع فلا يؤصى وأن يشكر فلا يكفر واتو أتنا الله كرأمنتاش أبيش كده أصابع مسا أقودي مسا كده أبتلشي مسا واتو كل كده جكنت أمبتون الله كده كتب منتاوات إنك هكذا من تكاتاك متاكينا حقيقة ننتقوا كرنك أبن الله كده كتب أصابع مسا kuma ka rinka gode ma Allah a cikin dukkan ni ma kada ka taba butunce ma Allah to wanda ya tara waɗannan sifofi to ya ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoronsa to waɗansu sun ce wannan ayar an shafa hukuncinta domin waye zai haka in ba annabi ba ya zama to kullun yana cikin tunan Allah baya manta kullun yana cikin bin Allah baya saba masa kuma kullun yana cikin godiyar Allah baya butunce ma Allah sai suka ce an shafe ta da ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa afattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoran Allah gurgurdan iko ku iya iyawo yadda za ku iya ku ji tsoran Allah amma yanda malamin muhaqqiqun na malaman tafsiri suka ce babu shafe hukunci wannan ayar tana nan ku ji tsoran Allah yadda ya cancanta ji tsoran sa waccan ayar ta fattaqullaha mastata'tum ta fassara wannan wato wani ku ji tsoron Allah iya wato hakikanin tsoron sa gurgudan iko wato ku rinka tuna Allah kada ku manta shi gurgudan iko ku ba Allah kada ku saba masa gurgudan iko ku iya iyawo ku rinka gode ma Allah kada ku kafirce masa iya iyawo wato an duk abun nan an kaide shi da istita'ar ka wato in ba in dai zaka iya wato lokacin kawai da za a ce ka manta Allah idan ya zama dukan cewa ba za ka iya ba dole sai ka manta in za ka yi saban Allah sai dai in ba yadda za ka yi ba za ka iya da'ar ba to shine har za ka fada cikin ma'asiya to anan wajen ba ta zama to ma'asiya ba saboda haka ayoyin guda biyu duk tare suke shine wato ma'ana ka yi sa'ayi ka yi bakin ikonka wajen bin Allah wajen jin tsoron Allah iya yanda ya cancanta ji tsoronsa gurgudan kai haka gurgudan ikonka domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora murai face abinda zaka iya sannan Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu nan an kawo nunun tawkid domin tai tawkidin sharadin kan cewa wato fi halatin a cikin wani hali na a cikin kowane hali na halayen rayuwa kada ku yadda mutuwa ta zo muku face kuna musulmi ma'ana ku dawwama cikin musulunci kada ku yadda wani abu yazo ya sanya ku bar addinin musulunci domin wato ma'ana hafizu alal islam fi hali sihhatikum wa salamatikum ku kiyaye addinin musulunci a halin amincin ku da lafiyar ku litamutu alaihi dan ku mutu a cikin musulunci fa innal karima qad ajra adatahu bi karamihi annahu man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi fa iyadan billahi min khilafi dhalik domin al'adar Allah al-karim Allah mai karimci mai tsananin kyauta da alheri al'ada ta riga ta gudana cewa wanda ya rayu akan abu to zai mutu akan wannan abu wanda ya mutu akan abu kuma za a tashe shi akan wannan Allah ya kiyaye mu da sabanin wannan dan haka ma'ana wato ku dawwama a cikin addinin musulunci kuma ku kyautata zaton ku ga Allah cewa yanda kuke kokari ku kiyaye a cikin addini ku tabbata a cikin musulunci in Allah ya da haka Allah zai dauki ranku akan sa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautar da fito ga Allah tabaraka wataala. Wato mutum ya dawwama yace yana fata yanda ya rayu din nan ya dage akan ya kiyaye addinin sa yana cikin musulunci, to haka in ya tashi mutuwa zai mutu da kalmar shahada a ransa, ya rinka yi ma Allah wannan kyakkyawan zata, domin duk wanda ya rayu akan abu akan sa zai mutu, wanda ya mutu akan abu kuwa akan sa za a tashe shi. Shi yasa ne a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zo ziyarar wanda da cikin sahabbansa yana ya zo gab da ya kusan rasuwa, ya tambaye shi yace kaifa anta ya fulan, yaya kiki ya fulan, yace bi khairin ya rasulullah arjullaha wa akhafu dhunubi, yace ina la abin da sauki ya rasulullah, ina kaunar Allah kuma ina jin tsoron zunubaina. Sai ce la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadha al-mawqin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Wa'annan kalmu'ana abubuwa guda biyu ba su taba haduwa ba a cikin zuciyar bawa a makami irin wannan, wato lokacin da ya kusan mutuwa ya zama to yana bainal khawfi war raja, face Allah ya bashi abin da yake kauna, ya amintar da shi daga abin da yake tsoro. Wato mutum ya dawoma a cikin kyautata ga to ga Allah tabaraka wataala musamman a wato karshen rayuwarsa. Sannan Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a, ku yi ruko ku wato ku yi i'tisam. Al-i'tisam shine tsaro da kariya, ku yi ruko da igiyar Allah gabaki dayanku. Mene an yi sabani wajen fassarar igiyar Allah? Waɗansu sun ce alƙawarin Allah, waɗansu kuma suka ce shine Al-Qur'ani, waɗansu kuma suka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waɗansu kuma suka ce addinin musulunci. Dukkanin waɗannan ma'ana kusa da juna suke, dukkanin waɗannan ma'anoni kusa da juna suke, domin Al-Qur'ani shine hablullahi al-mati, shine igiyar Allah mai aminci. Waɗannan haka addinin musulunci wanda yake kalmar shigarsa shine kalmar shahada, Allah ya fassara shi da cewa shine hablullahi al-matin. Allah ya ce faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, duk wanda ya kafirce ma taghut yayi imani da Allah, to wannan yayi ruko da wato amintacciyar da igiya wacce take mafi aminci. Al-wuthqa ai ita shine tasniya din al-awthaq, mafi aminci, wato duk a cikin igiya ne aminci babu kamar kalmar shahada, shiga addinin musulunci babu kamar sa. To ma'ana al-i'tisam bihablillah, wato gabaki ɗayan ku ku yi riko da addinin musulunci, kada ku rarraba, kada ku rarraba, wato kada ku rabu, waɗansu suna addini waɗansu ba sa addini, domin abinda zai sa musulmi su rarrabu su bar addinin su, wato ya zama zukatan su ba a haɗe suke ba sun rarraba, shine su daina bin addini gabaki, su daina bin addini gabaki ɗayan sa, ya zama to sun dauki wani sashi na addini shi kawai za su. Amma in musulmi gabaki ɗaya za su haɗe a cikin bin addinin musulunci, to dole ne za su haɗe, za su zama to kansu ɗaya, domin hablullah igiyar Allah ita za ta ɗaure su. Saboda haka hanyar haɗin kai shine a zo a dawo a yi riko da addini, yayin da haka musulmi sun rarraba sun yi nisa da addini, idan suka dawo ya zuwa ga riko da addini, riko da addini na gaskiya, to za su haɗe, domin daga cikin asalin riko da addini shine zai maganin saɓani. Saɓanin ra'ayi da saɓanin fahimta ba yake kawo rarrabuwa ba, domin sahabbai sun yi saɓanin fahimta, sun yi saɓanin ra'ayi, amma wannan bai sa sun rarrabu ba. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da zamanin Abubakar, da zamanin Umar, da zamanin Sayyidina Usman, har sai daga baya tukuna da ya zamanto kan cewa bid'o'i sun shigo, shine ya zamanto kan cewa aka samu wadansu sun zo sun rarrabu, aka so mu samu bid'ar qadar da sauransu. Amma in dai za a tsaya akan koyarwar alkitabu was sunna, to ba za saɓani zai zama to an yi maganin sa, domin Allah ta'ala ce wai fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, in kun yi jayayya cikin wani abu to kuma yi da shi zuwa ga Allah da manzon sa, wato zuwa ga alkitabu was sunna. Dan haka alkitabu was sunna shine asalin da za a kawo saduwa tsakanin musulmi. Wala tafarraqu, hani ne akan al-iftiraq, hani ne akan rabuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahihi a cikin sahih Muslim, inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله من والله الله أمركم من والله الله أمركم الله يا ينا يرجع مك أبوه وداؤه وينا صومك أبوه وداؤه كما ينا كيمك أبوه وداؤه الله ينا صومك كوي بوتام سكدك شركا ليش كسيجة تؤيدي باب شركا kuma Allah yana soyar muku kan cewar ku yi riko ga baki ɗayan ku da igiyar Allah kada ku rarraba ku yi riko da alkitabu wa sunna kada ku rarraba ya zamanto waɗansu sun rike alkitabu wa sunna waɗansu kuma sun ce a'a mu alkitabu kawai banda sunna ko kuma waɗansu su ce a'a banda kitabu wa sunna din ma akwai qaulul a'imma akwai qaulun kawani akwai qaulun wani a'a ku yi riko da alkitabu wa sunna wala tafarraqu kada ku rarraba wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga duk wanda ya zamanto shugaba ne akan ku wanda Allah ya bashi mulki iko akan ku to ku yi masa nasiha ku yi masa kyakkyawan nufin alkhairi ku yi biyayya a gare shi sai da inda ya batsauriya ba Allah in kuma ya saba ma Allah kada ku bi shi a cikin saban Allah wa yakrahu lakum qila wal qal wa kathratu su'al wa ida'atu mal Allah kuma yana ki muku qila wa qal shine daukan qila wa qal shine daukan zance an fadi wannan wane ya fada annabi manci kenan da yada jita-jita wa kasratu su'al da yawan tambaya hada yawan roko da yawan tambaya akan matsaloli na addini wanda ba su da wani amfani wa ida'atul mal da kuma tozarta dukiya to waɗannan sun dace kuma da wannan nasiha da wannan ayar da Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan Allah ya ce wa dhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar Allah a gare ku id kuntum a'da'a yayin da ku kasance maƙiyan juna فألف بين قلوبكم سيها هذا زكاته كباكي دعا فأصبحتم بنعمته إخوانا كوكوا يدري لهم أن جناد نعمة الله كذلك وكنتم على شفا حفرة من النار كن كسنتي أجيبا رامي نوتا دومن دا ألوكة كن موت كنا تكن ونن ساباني دا ونن كافر دا تكن موت دا كفات أو تبا أبند كوكي جرا كن كفات دا تكن موت إلا متوا أما وجد كن تنشيتا to kuna cikin wannan fa an qadakum minha sai Allah ya samu ya tsirtar da ku ya rike ku ba ku fada ba to wannan ni'ima ce da kuma umarni ga Allah kan cewa mu rinka tuna ni'imar Allah ta musulunci ka tuna yau da yanzu Allah da yanzu baka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya za ka kasance baka san daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yanzu kai kana cikin waɗanda suke gaba da annabi suke sakin harshen suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsine masa suke tatun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya zabe ka kai baka cikin wannan ba dabararka bace ba iyawarka bace in Allah ya so da sai yayi ka a haifa da sai yayi ka haifaffen Denmark ka waye gari a cikin Denmark tintir abinda gundu mai man kafi Allah ya so sai yayi ka haka amma Allah ya zabe ka yayi ka musulmi da tsakaninka da fadawa da ba dan haka ba da tsakaninka da mutuwa shine da tsakaninka da wutar jahannama shine mutuwa kawai to raka wannan umarni ne kan mutum ya rinka tunani ni'imar Allah da musulunci kuma ya rinka fadanta ka fada cewa alhamdulillah da Allah ya mu musulmi alhamdulillah da ni'imar musulunci ka rinka tuna wannan yin haka ibada ne domin aiki ne da umarnin alqur'ani to kamar yanda Allah ya bayyana waɗannan ayoyi na wannan hikima ta ni'imar wannan ni'imar Allah haka Allah madaukakin sarki ke bayyana ayoyin mu domin ayoyinsa a gare mu domin mu shirya bayanin wato ma'ana ilimi da yake bayyana ayoyin Allah da yake bayyana sifofin Allah da ayyukansa ababan yabo shine sababin shirya ilimi shine hanyar shirya ilimi shine tabarkin samun shirya wannan aya ta da muhimmanci kwarai da gaske yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ga al-ansar sai suka rinka kuka suna rugumar juna abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da su kan cewar yace da kun kasance da kuna cikin da kun kasance kuna yaki da juna da ni ne Allah ya hada zukatanku da kun kasance kuna cikin talauci Allah ya baku ni'ima da ni shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa yayin da larabawa suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba dan ma mun musulunta ba da baka da kowa da ka zo kake kade baka da kowa da ba dan mu ba alaika yamununa alaika an aslamu, sune maka gorewa idan sun musulunta. Allah yake qul la tamunnu alayya islama, kada ku yi mun gorin musulunci, balillahu yamunnu alaykum, Allah ne zai muku gore. An hadakum bil imani in kuntum sadiqin, Allah ya cire da ku zuwa ga imani in kun zama to kun kun kuna da gaskiya. Allah ne zai muku gore, da kuna ɗan wuta Allah mai da ku abinda zai yi mai yasa ku a hanyar ɗan aljanna, sannan har za ku zo ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu. Shi yasa lokacin da manzon Allah ya raba ganimar Hunayn, ya raba magani, ya raba ma manyan Quraishi, ya ba su dukiya mai yawa, abin sai ya bata ma al-Ansar, suka je suna ta bakin ciki, sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zo ya samu nasara, ya samu fatahu Makka, ya banta da mu, ya kyale mu, ya zo ya samu mutanensa. Sai magana ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake ya ce, na ji abin da kuka faɗa, idan da kun ce da ba wanda ya yarda da shi mu muka yarda da shi, ba wanda ya bashi kariya mu muka bashi kariya, ba shi da komai mu muka zo muka bashi, ba shi da gida, ba shi da ƙasa, muka zo muka bashi ƙasar mu, in kun faɗa haka kun yi gaskiya. Amma ku tuna, da kun kusan faɗawa wuta, Allah ya tsirar da ku da ni, kuna cikin gaba da juna, Allah ya haɗa zukatanku da ni. Da manzon Allah ya so gaya musu, suka ce Allahu aman, Allahu aman, Allahu aman, suka yi ta faɗa suna kuka. Allah shine mai mana baiwa, Allah shine mai mana baiwa, Allah shine mai mana, Allah ya fi baiwa a gare mu, suna ta faɗa suna kuka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ba za ku so ba a ce mutane sun ɗauki tarkacen duniya sun tafi, ko kuma kun ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tafi da shi gaba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, mutane gabaki ɗaya tufar waje ce, Ansar su ne tufar jikina. Ya ce Ansar su ne tufar jikina, ya ce da mutane za su tafi su kama wata hanya, al-Ansar su kama wata hanya daban, hanya Ansar zan bi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.